بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake raya mu muka dawo wannan majalisi mai albarka don ci gaba da karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam. A wannan majalisi ne masallacin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da yake unguwar Ayan Awaki bypass. A yau 27 ga watan Dhulhijja, hijira annabi tana 1447, wanda shi ya yi daidai da 13 ga watan 6 miladiya 2026. Za mu tashi babun fi shay'in min makruhati salah. Wannan gabar malam zai mana bayanin wasu abubuwa da ba a son yin su a cikin sallah. Yin su a cikin sallah makruhi ne. A wajen malaman usulin aka ce abu makruhi shine idan baka yi shi ba za a rubuta ma lada, idan kuma ka yi ba za a rubuta ma zunubi ba, idan ka yi ba za a rubuta ma zunubi ba, shine makruhi, amma za a rubuta ma lada. Ma'ana idan ka yi babu zunubi, idan ka ki za a rubuta ma lada. Kenan wani abu ne na falala. Idan aka ci makruhi a cikin sallah, shine abinda zai kawo tasgaro a sallar amma baya lalata sallar, mana zai rage mata kimarta da falalarta da kwalitinta ita sallar, amma baya bata sallar, dan kai bai bata sallar. Suna da yawa, sai dai malam a cikin littafi sai taƙaita ya kawo hadisai guda biyu wanda suke magana akan abubuwan da ake kyama ka yi su a cikin sallah, ba a so ka yi su kana sallah. Hadisin farko a cikin babin malam sai ya kawo mana hadisin nan na Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anha wa an abiha, alayhi an Aisha radiyallahu anha. Hadisin nana Aisha ce ta ruwaito shi, Allah ya dada nana Aisha ya dada babanta. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ita kuma ta jiyo shi ne daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ji wannan maganar daga wajen Annabi Muhammad. Qala Annabi Aisha, sai gashi an kawo ma tuwanka da zaka ci na dare, matakka ta kawo ma abincin dare, sai kuma ka ji masallaci ana ta da ikama za a yi sallar isha. Zalla ce fabda'u bil asha, ka haƙura da yin sallar, ka fara cin abinci, ku fara cin abincin sannan a yi sallar, ko da za ka rasa jami'i. Haka hadisin ya zo Imam al-Bukhari da Imam Muslim duk sun kawo shi. Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin babu al-at'ima, Muslim kuma ya kawo shi babun fil masaji. Wa an ibn Umar Abdullah dan Umar ma ya sake rawaito irin wannan hadisi, kamar yadda nana Aisha ta ji shi daga wajen manzon Allah, Abdullah dan Umar ma ya ji kwatankwacin wannan hadisin. Haka annabi ya ce, ga abinci an kawo, gashi ana kiran sallah, ko ana ta da iqama za a ta da sallar magriba, ko sallar isha manzo Allah ya ce fara cin abincin kai saboda hankalinka yana kan abinci kana jin yunwa ba a san ka tafi yin sallah hankalinka kuma ya rabu kana tunanin yunwa kana tunanin abinci domin ita sallah khushu'i ake so kenan makruhi ne ba a so musulmi in yana jin yunwa ga abincinsa ya zama radi gashi ana ta da sallah makruhi ne ya je sallah amma in yayi fa sallarsa ta yi baka baci ba amma ya rage mata falala domin hankalinsa zai rabu yunwa tana gasa shi tunaninsa yana kan abinci ga damuwa ta yunwa ta dame shi so haka yin sallah a lokacin da yake kana jin yunwa ga kuma abincin hakan makruhi kisa malaika wasu a karkashin makruhatus sala tunda ita sallah wani alaka ce mai kwari tsakanin bawa da Ubangiji. To tunda wani ganawa ce, wani tattaunawa ce bawa yake yi da Ubangijinsa. To ba a san ya je mutum ya je ga tattaunawar nan da Allah a lokacin da hankalinsa zai rabu. Domin duk wanda yake jin yunwa hankalinsa ba a natse yake ba, ya zama cewa ta koma ga Allah subhanahu wataala. Domin ana neman khushu'i ne, nutsuwa da mai da hankali da tattarowar zuciya a gaban Allah, don wannan shi ne ruhin sallah. Al-khushu'u, aka samu khushu'i a cikin sallah, to sallah ta fi cika, ladanta ya fi tabbata. Idan kana jin kishirwa, ga lemo ko ga ruwa, ake tare, ba za ka ce bari a gama sallah na shi, a'a. Ta sha ko da za ka rasa wannan jini. Umarni ne ka bin manzon Allah. Dan ba a san ka tafi hankalinka ya ɗanfaru da abinci. Wannan shi ne hikimar da malai ya kawo wannan hadisin a wannan babu. Hadisin yana koyar da mu muhimmancin tattaro hankali na mai sallah a lokacin da zai sallah. Ba a san zuciyar mai sallah ta ɗanfar da wani abu. Duk sanda za ka yi sallah hankalinka ya tafi waje, to kana zaizaye ladan sallah. Wannan hadisi yana koyar da mu cewa mutum ya jinkirta yin sallah idan an kawo masa abinci don ya ci, ko da ba zai samu jin'i. Amma ba so ake kamar da shi al'adarka ba. Duk sai lokacin sallah za ka kawo masa abinci ba haka ake so. Amma da in abin ya faru so ɗaya ko so biyu yanayi ne ya zo ka jinkirta sallar ka ci abinci. Wannan hadisi a zahirin hadisin ba yana nufin cewa sai kana buƙatar abincin ba. A lokacin cin abinci ya yi ko da ba ka jin yunwa sai aka kawo abinci to ana son a gabatar da cin abinci. Amma wasu malamai mafi yawa sun ce a'a sai idan mutum yana cikin tsananin buƙatar jin abinci yana jin yunwa, amma baya jin yunwa ya iya haƙura yin sallah ba daga baya ci abinci. Domin illar shi ne ba a san hankalin ka ya rabu. Hadisin yana sake koyar da mu cewa mabuƙacin abinci majin yunwa in an kawo abinci ya samu yana da hujjar da zai iya ki zuwa masallacin yin sallah saboda ga abinci zai ci. Sannan hadisin yana sanar da mu cewa nutsuwa da barin duk wani abu da zai tafi da tunanin hankali na masallaci ba a san. Umuman hadisin da ya nuna mana idan kana cikin buƙatar abinci an kawo ma kai kuma gashi ana kiran sallah ko ana tada iƙama ka haƙura da su a masallaci ka ci abinci ka kuma ka ci anise sai ka gama sai ka tafi masallaci in ka riska sai ka sallata in baka riska ba sai ke sallar ka kai kaɗai. Akwai wani hadisin dai shine hadisi na gaba wani muslim imamu muslim ne amma shi kaɗai ya rawaito shi banda imam al-Bukhari. An Aisha daga wajen matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Aisha qalat ya sake cewa kaga wannan hadisin ba ita tarwaito duk da cewa Abdullahi dan Umar shi ma ya rawaito wannan hadisi na biyu ma ita ce rawaito qalat nana Aisha take cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah da kunne na yana cewa can cewa ce ta rawaito daga wajen manzon Allah nan kuma taji manzon Allah yana cewa la salata bihadarat at'am ba a yin sallah indai an kawo abinci ba za ka bar abinci ba kace za ka yi sallah la salata ma'ana ba a yin sallah dan adam kai da yin sallah bihadarat at'am indai an kawo masa abinci zai ci wala huwa wala wa huwa yudafi'u al-khabathani ba a yin sallah lokacin da mutum masallaci ya ji fitsari ko kashi ya matse shi ba za ka yi sallah sai ka je ka biya bukata ka je ka yi tsugunu ka je ka yi fitsarinka sannan ka yi alwala ka zo ka yi sallah ko da ba za ka samu sauƙi wannan umarni ne daga wajen manzo Allah saboda duk abin da zai zare wa mai sallah nutsuwa da khushu'i ba a san sa so ake ke sallah ka samu cikakken nutsuwa da cikakken sallah ma'ana kar ka dinga matsewa mutum zaka gani yana jin fitsari ya zo za a yi sallah sai ya ga cewa da yaje ya yi wai sai ya sake alwala gawai bai yi sallah sahabi ana sallah yana matsewa yana mutuniya tunaninsa yana rarrabuwa manzo Allah ya ce la salata bai halatta yin sallah ba in gashi an kawo abinci ko kuma wato yana jin fitsari ko yana jin gaya daga hadisin da ya gabata ya nuna mana yadda shari'ar musulunci take son mutum ya tattara hankalinsa a cikin sallah lokacin da yake gaban Allah don haka aka hana shi cewa ya ci aje yi sallah sai ya ci abinci don haka ne a nan misali ce in dai an kawo abincin to mutum kada ya ce zai sallah sallah ba ta zame ma dole ba a lokacin ko kuma lokacin da mutum yake jin fitsari ko kuma tsugunu domin duk wanda yake matse fitsari ko matse bayan gari a cikin sallah sallarsa ba cikakkiya bace saboda hankalinsa yana kan abin da yake tare fitsarin nan har wani zaka ga hambosu yake to sallan mai irin wannan ba cikakkiya bace akan wannan hadisi malamai sun yi sabani da annabi ya ce la salata ma'ana babu sallan ne gaba ɗaya ba ladan sallah sallarsa ba ta yi ba ko kuma darajarta ce ta ragu sai malamai suke sabani mazhabar zahiriya Ahmad al-Zahir الشيخ الإسلام ابن تيمية سكتي سنة سبتي باع وانده يكي مسيح فساري ويكي مسيح باينجن يسلع ساري يا مسيحي تقولوا يا مسيحي يسلع سكتي سنة سبتي باع سنتي سنة بابيتا أما Shekul Islam ya ce idan mutum yana da buƙatar abinci idan abinci ne mutum yana da buƙata kuma ya ƙici ya je ya yi sallah shi ma ya ce shi ma ba shi da sallah kana jin yunwa ga abincin an kawo sai aka kira sallah sai ka ce barka je ka yi sallah ka ci kuma kana jin yunwa kana buƙatar shi ko isa ne ce in kai sallar ma sallar ba ce saboda zahirin hadisin haka yake la salata bi hadratit ta'am an kawo abuci bi halatati sallah wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan kana jin fusari kana jin sukuni bi halatati sallah in kai ba ka baba wannan shine fahimtar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma Ahmad al-Zahiri suko mazhab al-Zahiriyya sun ce indai ba wani rangwame su sun fi Sheikh al-Islam zafafa suka ce indai mutum yaje yayi sallah yana matse fitsari ko yana matse wato tsuguno ko yana jin yunwa kuma ga abincin in yayi ma sallar sai ya rama sallar ba ta yi ba dole ana musu can kun ga shi mu Islam shi bai ce sai an rama amma mazhabat zahiriya suka ce duk wanda yayi sallah yana matse fitsari sallarsa ba ta yi ba sannan sai ya biya haka ma yana jin yunwa ga kuma an kawo abincin an kawo ga abincin kafin a tada sallah to in yayi sallar ma sallar ba ce ba sai ya biya amma jumhur malamai sauran malamai cewa suke idan mutum yayi sallah yana jin yunwa ga abincin an kawo ko mutum yayi sallah yana jin fitsari ya matse shi ko yana jin gayi ya matse shi yayi sallah suka ce sallarsa ta yi sai dai ya yi abin da ba haka ake so ba makarubi sallarsa ta yi amma ya yi abin da yake makarubi haka sauran jumhur suka ce abin da annabi yake nufi da yake la salata babu sallah bi hadratu ta'am in an kawo abinci ko kuma mutum yana matsala fitsari suka ce abin da ake nufi bata cika ba babu cikakkiyar sallah haka annabi yake nufi ba wai babu sallah ce gaba ki dai ba iji jumhurin malamai da suka ce dan haka wannan hadisin yana koyar da mu cewa makruhi ne idan ga abinci ga mai bukata an kawo shi an kuma kiran sallah an tada iqama makruhi ne yaje sallar nan a sai dai zauna ya ci abinci haka ma mai fitsari mai matsayi fitsari kuma mai matsayi yayi suka ce sai dai lokacin da aka ce lokacin sallar ya kure lokaci ya kusa fita kuma a ce sallar la'asar saura minti biyar rana ta faɗi gashi kana jin yunwa to idan ka tsaya cin abinci rana za ta faɗi kaga sallah ta koma me ta koma ƙafa lokacin ta suka ce a wannan lokacin sai kai sallar ka da minti biyar za ta iya baka dama kai sallah akan lokaci a kana jin fitsari idan ka kwatanta sauran minti biyar rana ta waye sauran minti biyar rana ta kullo sallar asuba kai sallar asuba ba ka tashi ko wani abu ya tsare yanzu kuma ka zo ba kai sauran minti biyar rana ta kullo gashi kana jin fitsari farkawarka kenan kana jin fitsari sai malamai suka idan haka ce sai kayi fitsari ka zo kayi alwala to minti biyar din nan rana ta suka ce sai kai sallah tana matsa da fitsari wannan ba laifi amma sallah ta yi duk da haka babu kamala irin ta sallah cikin wato ana son mutum ya tattara hankalinsa khushu'i da halarto zuciya a cikin sallah abu ne da ake neman sa ana son mai sallah ya nesantar da duk wani abu da zai shigartar da shi bukatar da misallaci yake da shi na abinci da abin sha da bukatar ya yi fitsari ko ya yi tsuguno wa'annan uzurrurruka ne wanda ya halatta ko sallar juma'a karkura da ita karkura da jami'i ana ta da ikamar sallar juma'a kana jin fitsari bayan da kai aka fara hudubar kana zaune to ka je kai fitsarinka ka dauro alwala koda zaka zo fitara an gama sallar shine abin da shari'a ta ce domin kai sallar ka a cikin nutsuwa amma mu sani kar mutum ya mai da wannan lokacin a sannan zai dinga yin fitsarin su ko cin abinci dan kai zama al'ada gare shi wannan ana son ka kiyaye haƙƙin Ubangiji ne da yake kanka ta inda kar ka shiga ibada da zuciyar da ta yi wani waje ana son sanda kuke gana da Ubangiji ya zama zuciyarka a tattara gaban Allah malamai suka ce sallah ganawa ce tsakanin bawa da Ubangiji dan me zaka bari haka samu rafkanwa tunaninka ya tafi wani waje ba za ka samu ladan sallah ba sai gurgudan yadda hankalinka yake tattare lokacin da kake sallah yanzu muka tada da sallah yanzu sallah ma liman yayi mana yanzu a cikin mu ba za a rasa wanda yanzu kace me malam ya karanta a Fatiha ba raka'a ta farko bayan Fatiha wani ba zai tsaya saboda a lokacin da ake sallar hankalinsa yana wani wani kuma yanzu ya gaya ma bil harf sura ko aya kaza da kaza mana ya karanta kaga hankalinka a tattare yake wanda ya tana wannan ladansa ya haɗar wanda shi bai ma san me yake da yawa za ka samu wani ba zai iya tana wani mai malam ya karanta ba a raka'a farko mai malam ya karanta a raka'a sai ka ga mutum ya tuno wani abu shekara biyar da yanzu da baya gaban sa amma sai ya shiga sallah sai ya tuno shi sai wani shedan so yake ya rake ma ladan kwata kwata a kowanne na sani yana cewa idan ya manta abu sai ya ci tubar sai an tada sallah yana sai ya tuna ya gaya ma ya manta ce bari in mun sallah zan tuna yana sallar ku sai ya tuna saboda ya ba wa shedan kansa ya shedan ya tuno masa ai kaza ai ina cikin sallah na tuna kaga ba sallar yake ba muna sallah sai na tuna da kaza kaza kaga lamari ya baci ya ba wa shedan dama yana zaizaye masa sallah tunda ya hana ka kirka zo sallar kace sai ka zo to burin biyo ka rage ma haka shedan shi dole sai ya tara abokan da za su ga cikin wuta Allah ka tsare daga sharrin shi Allah na ce wa aqimus salata li dhikri mu dinga tsaye da sallah dan ku tuna ne ba dan ka tafi tuna ne wani je ba aqimus salata li dhikri ka tsaye da sallah dan ga dinga tuna ne akwai mutanen kirki da su in suna sallah ba sa tuna komai sai Allah akwai a cikin as-salafus salih wani tabi'i ko tabi'in tabi'in na manta sunansa dai yana da ciwo a kafarsa da aka ce sai an yanke kafa saboda haka za a yi masa allurar da za ta ɗauke hankalinsa wadda ake yi yanzu za a mutum aiki sai a yanke kafa sai ce a shi gaba ba ya san hankalinsa ya rabu da jikinsa don koyaushe yana ambaton Allah a lokacin da aka yi mutum allura anesthesia har ga zai tafi wata duniya ce daban ma aka yi rashin sa'a ma sai ya wuce ana samu a yi mutane ta wuce iyaka kaddara kuma ta zo shiga an ce ya mutum ya mutu amma aikin lafiya da amma anesthesiar quantity ɗinta ya ɗan ƙaru me yawa su ma'aikatan sun masa da aka fara aikin sai suka ga yana jin zafi sai aka ce ba za a ƙara masa da aka ƙara kuma jininsa ba zai ɗauki ƙara ba shikenan baccin da ba zai dawo ba in ya tafi shi kenan. Irin wannan za a yi masa sai ce shi sam ba za a yi masa a yi masa aikin sa'ada suka ce ba ka iya jurewa zafin da zai sa a cire ƙafarka ba zai barka ya ce to mun san san da za ku yi wannan aikin da lafiya lau suka ce a yi ce lokacin da na tada sallah ku ku zo ku yanki ba zan ji ba saboda hankalina yana wajen Allah haka ko aka sai da ya tada sallah aka zo aka cire ƙafa aka dace saboda hankalinsu a gaban Allah ne wa aqimis salata li dhikri Allah yana cewa la takum min al ghafilin kar ka zama cikin rafkanannu wanda ba sa tunani sannan akwai hadisi da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i duk suka fada da Ibn Hibban daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa innal abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu ushruha wala sudusuha manzon Allah ce akan samu bawaye sallah amma da wuya ka ga ya sami 1 bisa 10 ta ko 1 bisa 6 ta da ladan da wuya a rubuta masa 1 bisa 10 idan za a baka za a bashi lada 100 to da wuya ya sami 10 lada 10 saboda tunaninsa ya tafi duk sanda mutum ya yi wuwu ya fita daga sallah tunaninsa ya tafi waje sannan ake rage daraja da ladan sallah dan haka ana son mutum ya dinga tunawa cewa shi din yana nan baya son ka samu lada yana tafi da ladan ka tattaro hankali an farlanta sallah ne saboda a tsaye da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala idan ku a cikin zuciyar mai sallah babu girman babu ganin girman Allah babu a ganin kwarjini na Allah so haka sallah kimanta tara ana son mutum ya tattaro hankalinsa da zuciyarsa duk abin da zai zama ya tafi da tunaninsa ana son mutum ya kauce masa idan ya koyi ilimi ya aiki da shi kada ya dinga tunani akan abin duniya ba abin da yake tafi da tunanin mutum daga zuciyarsa da tarkizi ya yi concentrate a gaban Allah sai tunanin duniya harkar duniya ce take zuwa sai ta tafi da hankalin mutum malam hadisai guda biyu ya kawo a kan waɗannan abin da ake ce masa makruhati salah abubuwan da aka karhanta mutum ya yi su a cikin salah tunda da rogalo lokaci sai mu shiga babi na gaba malam ya ce babu auqatin nahi waɗannan lokuta ne da aka hana mutum ya yi sallah a cikinsu da aka ce ka gana da Ubangiji to akwai wasu lokuta da ba a yadda kai ka je kai wannan sallah ba saboda me saboda akwai wasu kafirai da suke bautawa gumakan da suke bautawa irin wannan lokuta ko makamancin haka bala ya kawo hadisai a ƙarƙashin wannan babu kusan hadisai guda uku ko sama da haka hadisi na farko kamar yadda yake a littafi na mala ya ce an hana a yi sallah a wani lokuta na musamman don wasu hikimomi wanda shari'a ce ta sani don wasu hikimomi da shari'a ta yi bayaninsu kamar nesantar kamanceceniya da kafirai a lokacin bautarsu lokutan nan kuwa da aka hana kai sallah a cikinsu guda uku sai mutum ya kiyaye su an hana yin sallah bayan sallar alfijir an yi sallar asubahi yanzu to ba za ka wuce nafila ba har sai rana ta fito gwargwadon mashi tsawon mashi mana daga fitowar rana aƙalla a cikin minti 5 ko 10 to sannan ne ya halatta kai nafila ana ganewa idan aka yi sallar asubahi aka gama ba za ka ce za ka yi nafila dissan ka da nafila har sai ka bari rana ta fito idan aka ce rana tana fitowa misali karfe 6 misali karfe 6 rana ta fito to ba karfe 6 za ka tashi kai sallah ba sai ka raba da mafin karanci minti 10 sannan dai sallah ta halatta saboda akwai masu bautawa rana lokacin da take bullowa kai ba a son kai sallah a lokacin dan karkai kamanceciya na yaga su su suna yi wa rana sujjada san da take fitowa da lokacin da take faɗo to karkai kamanceciya ne ya da masu irin wannan a wannan lokacin shi ne aka hana lokaci na biyu da aka hana a yi sallah lokacin da rana ta tsaya a tsakiya tana tsakiyar sama wacce karkace ba tana tsakiyar sama karama a ce karfe 10:00 inda yanzu rana tana zawali kamar karfe 12:20 ko 21 to kamar 12 tana tsakiyar sama ba ka yin nafila har sai lokacin da ta yi zawali ma'ana ta ɗan karkace ta karkace wajen yamma lokaci na uku ba a yin sallah haka kawai ta nafila bayan sallar la'asar an yi sallar la'asar din mun yi kuma ka lokaci za ka yi ta nafila an hana in kana son yin nafila mallam ya ce har sai rana kuma ta waɗi kaga lokacin magariba ke in kai magariba in kana son kai nafila dubu sai ka ce su amma waɗannan lokutan da aka hana yin sallah a cikin su kun gani na ɗaya bayan sallar alfajir ba za ka yi nafila na biyu lokacin da rana take a tsakiyar sama ba za ka yi ba na uku bayan sallar asar ba a nafila duk da wannan hanin amma malamai shari'a ta zo da wani abu da ake cewa istifna'at ana ce musu zawatul asbab wani sababi yakan jawo kai ana ganewa wani sababi wani dalili yakan jawo a wannan lokacin da aka hana kuma kai nafila misali an hana ka kai nafila bayan sallar alfajir har sai rana ta bullo to sai ka tsinci kanka ka je umara sai da aka yi sallar asubahi kai ma ka yi sai ka tashi sai kake dawafinka na umara kake kewaye ɗakin Allah kai tawafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 shari'a ta ce duk wanda ya yi tawafi cikar tawafinsa sai nafila raka'a 2 a bayan maqamin Ibrahim wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla haka Allah ya ce in kun yi tawafi ku je bayan maqamin Ibrahim ku sallata nafila shine tawafin ka ce ku ka gama tawafi rana ba ta bullo ba shin za ka jinkirta sallar ne sai rana ta bullo ko ko za ka yi malikiya ta ce ka jinkirta a malikance sai rana ta bullo sauran mazhabobi da malamai jumhuru suka ce za ka yi sallarka sababi ne ya jawo me ye sababin kasancewa ka yi dawafi ta ce ba a rabawa tsakanin dawafi da nafilarsa a haɗa ake yi saka sababi ya jawo ma za ka yi me za ka yi sallah kafin rana ta dubi ana gane wa ba dawaki zake ba yanzu kai ka taho daga masaukinka kai sallar asuba ɗinka a masaukinka da kake a Makka ko a Madina sai kuma ka taho dan kai tawabi ko kuma dan kai karatun Qur'ani a masallaci bayan sallar asuba kana zuwa sai ka shigo masallaci kuma rana ba ta kullu ba kuma kai sallar asuba kai kuma abin da kake so ka zauna kai karatun Qur'ani anan malamai suka ce Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo masallaci kada ya zauna har sai ya nafila raka'a sai suka ce to dole sai kai wannan nafilar saboda umarnin manzon Allah su ai lokacin annabi ya hana ai nafila suka ce sababi ne kana da uzuri kai sababin da zai sa kai nafilar shine ka shigo masallaci tahiyatul masjid sai ka yi ta wannan a duk wayannan lokacin ko bayan sallar asubahi ko bayan sallar la'asar kafin rana ta wadi ko lokacin da rana ta tsaya a tsakiyar sa an baka dama saboda uzurinka sababi ne ya jawo zaka ana ganewa saboda haka wayannan lokuta guda uku da aka hana mutum yayi sallah a cikin su kana da damar yi idan akwai sababi kana da damar yi idan akwai sabbi ya tabbata wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asubahi ya ja mutane sallah ake sallar asuba da annabi ya gama sallah ya jiyo an yi azkar sai ya ga wani gashi can shi ake sallar asuba a bayan annabi sai kuma ya tashi ya ga yana nafila bayan annabi ya hana yin nafila bayan sallar asuba sai rana ta kullu da ya gama sai annabi ya ce zo an mai da sallar asuba ta koma raka'a hudu ne sai ya ce ya rasulullah ba haka bane sanda na zo ka riga ka tada sallar asuba ni kuma ban yi raka'a ta yin fajr ba shine yanzu na tashi na yi da annabi ya shuto kenan sai annabi ya shuto kaga nan me yake nuna mana ya halatta wanda ya zo sallar asubahi bai raka'a ta alfajir a gida ba ya zo masallaci kuma kafin yayi an tada sallar to sai ya sallar asuba idan an sallale ya halatta ka tashi kai a lokacin ya kuma halatta ka ki sai rana ta fito a mazhaban malikiya ba ai sai rana ta dinne tunda an baka dama biyu sai mazhabin malikiya ta ce mu ba zabi ba sai rana ta fito sauran mazhabobi suka ce za su yi tunda ga mutum ya gaya annabi uzurinsa kuma annabi ya shiru ya zama sunna ta ɗaririya annabi ya tabbatar da cewa ya halatta da bai halatta ba sai annabi ya ce masa a'a bai halatta kaga yayi a lokacin da aka hana amma har yanzu za ku samu akwai masu tafiya a wannan ra'ayi akan mazhabar tsari na malikiya malikiya suna yi ne ihtiyaqan wasu kuma hadisan da suke magana a wajensu ba su same su ba wasu kuma sun san hadisin amma hanyar da ya zo su bai inganta ana gane don haka ga dai maganganun da malamai suka yi a kai da kuma an ce lokaci ya yi saboda haka yanzu mun ji maganganun malamai a kan waɗannan lokaci mu sani dai lokuta guda uku ne annabi ya hana mutum yin sallah bayan asubahi ba a sallah sai rana ta fito lokacin da rana ta zai tsakiyar sama ba a yin sallah sai ta karkata zuwa wajen fada ba a yin sallah bayan na'asa har sai rana ta fito waɗannan sallolin da ake magana ba baba na barilla ake magana ba kuna gane ba sallan nafila ake magana amma mutum yanzu ya tashi daga barci ko kuma yayi gangancinsa yana can yana mitin bayan la'asar har sai wajen shida da wani abu bai sallar asar ba wajibi ne ya ci baya cikin wanda aka hana sallar nafila ake magana sallar mai nafila idan ka shigo masallaci musamman masu zuwa yin addu'a ranar juma'a a masallaci bayan la'asar in ka zo ba za ka zauna ba tare da annabi ya hana a yi nafila bayan la'asar sai rana ta faɗi amma in ka shigo masallaci za ka yi saboda me saboda annabi ya ce kuma duk wanda ya shigo masallaci kada ya zauna sai ka wannan hadisin ya goge wancan ya danna wancan ya zama ya yi gane ya fi ƙarfin wancan hadisi duk sanda aka samu hadisai guda biyu masu magana guda iri guda ɗaya ɗaya ta daki ɗaya to ana duba wanne ne za a ƙoƙarin haɗa su za su haɗu in ba za su haɗu ba sai a duba wanne ne aka yi shi na ƙarshe to shi ka zo masallaci kar ka zauna sai kai nafila wannan ƙa'ida ce annabi ya bada wancan an hana ka yin sallar nafila bayan la'asar wannan idan haka kawai kana masallacin aka yi la'asar da kai aka yi kuma baka fita ba kana zaune kana zikirai kana karatun Qur'ani sai ka ce bari in yi nafila shine aka hana ka kai kun gane amma wani ya zo daga waje ya riga ya yi la'asar ɗinsa yanzu kuma yana son ya zauna a masallaci ya addu'o'i ya karatu Qur'ani shi kuma an ba shi dama ya yi nafila ku gane bambancin wannan shi ne ƙa'ida saboda haka rigingimu a kan wannan duk sun wuce malamai sun yi magana hadisai sun zo sau haka babu tashin hankali ba ba wannan irin na wanda fitsari ya matse shi wanda kashi ya kama shi ya ga mutum ya ƙin alwala ya ce sai ya yi sallah ya zaizaye wa sallar ta salana da kamalata masallar ta yi mai da nan suka ce Allahu a'lam sau haka wa'innan lokuta akwai hadisai a kansu daga sahabbai daban-daban Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas da Abu Sa'id al-Khudri da kuma wato wani sahabu wanda suka yi maganganu akwai kuma hadisi na uku wanda duk sahabbai sun yi magana a kai cewa ga yadda manzo Allah ya yi ga kuma dalilin hikma da ya kawo shi na ganin za mu sai a nan saboda ya ce mun lokaci yayi in Allah ya yarda sati na gaba kai mu lokaci na gaba sai mu Allah ya sa mu dace kuma sani cewa mutum lallai sai ya fahimci na koyi hutu-hutun da ya samu sallah domin ita ce mafi haɗari a cikin rukunan musulunci guda biyar wadda take da haɗari idan mutum bai kiyaye ta zalla sallallahu ya biya mana cewa farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a kai ranar alkiyama Allah ya ce zai girka mizani scale da za a auna kayan mutum na alkhairi da na nasiya farkon abin da za a bincika shine sallah idan ta yi daidai sallar mutum cif-cif duk raguwar abubuwan da aka dora ma sai a yi ma VIP treatment za a yi ma mu'amala ce ta girmama sai a ɗan shafa sama-sama sai a ce a huce zalla ce duk wanda ya zo da kayansa ana buɗe sallarsa sai aka ga akwai tasgaro ba ta yi daidai ba akwai inda yake akwai alamar tambaya zalla ce Allah zai ce da mala'iku masu bincike ka ana ba shi dama ku duba a ɗaya file ɗin nasa yana yin nafilfili idan kana cikin masu yin nafilfili sai Allah ya ce ku ɗebo daga nafilfilinsa a cikin gefen farilla ya huce idan mutum baya nafila to matsala ta faru annabi ya ce idan dai sallah ba ta yi daidai ba to sai an bincika mutum komai filla-filla zalla ce kuma kowanne za a yi wa hisabi filla-filla ba zai sha ba man nuqisha al-hisab 'udhib haka annabi ya ce duk wanda za a yi masa filla filla to sai ya sha. Dan haka ake son mutum ya dage ya fahimci sallar yayi ta dai. Ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri. Zalati al'adu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Bambanci tsakanin mu da kafirai ita ce sallah. Wanda ya kiyaye sallarsa daidai to zai iya kiyaye rago ayyukan sama da haka. Wanda ya tuzarta sallarsa ya batta bai ita daidai ba to abin da ya faka ma sai ya tuzarta shi. Dan haka Annabi ya kalli sahabbai ya ce musu sallu kama ra'aytu mun yusalli. Ku kalle ni yadda kuka ganna sallah haka. Idan ka san baka yin sallah irin ta Annabi to wallahi ka gyara. Dan kana cikin hadari kuntube. Karka zo karka taso ka ce a'a haka kaga iyaye da kakanni suna yi ba hujja ba ce wannan. Ka koya. Malami alami Allah ya masa rahama. Ya ba mu ka'ida wanda ya kamata mu dinga lura da ita. Cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma Allah. Bi halatta musulmi ya aikata wani abu na ibada sai ka san me Allah ya ce, me manzon Allah ya ce. Me ahlarin da ya ce wa yas'al al-ulama in bai sani bai je tambayi malami. Sannan ba kowane malami ba ya ce wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaman ya nemi waɗanda suke bin sunnar manzon Allah ya tambaye su. Mun sallar Annabi ne ya koyar. Kuma ya ce ku yi ta irin yadda nake. Idan ka zamo sallarka ba irin ta Annabi ya ce akwai matsa. Shi sa Allah ya ce fawailun lil musallina. Allah zai yi masu sallah azaba. Ya kana sallah za a yi ma azaba sai ce alladhinahum an salatihim sahun. Wanda ba sa sallah irin ta Annabi. Ba sa sallah daidai za a yi musu azaba. Me ya zafi? Ka zo ku shekara da shekaru kana sallah kuma a ce ba ce daidai ba to ka tsaya ka koyi irin ta Annabi shi ne abin da malam yake kawo mana siffar yadda Annabi ya ce.